إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 18 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1443 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Janairu shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 8 insha Allah cikin jerengiyar darussa daga littafin daga wato jerengiyar darussa wanda muke musu take da ladabi da biyayya wanda muke su daga littafai mabambanta har guda uku littafi na farko wanda muka saba amfani da shi shine littafin Kitabul Adab wallafar al-Imamu Abu Bakar Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi wanda ya rasu ne a shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama zamu tashi a inda Ibn Abi Shayba yake cewa daga shafi na 148 yace babul mashwara man amara biha babun da ke bayani akan yin shawara yin shawari neman shawara a gurin masu hankali da masu ilimi da wanda suka girme ka a rayuwa ko suka fi ka sanin abin da kake so ka kutsa ciki da kuma bayani akan wasu cikin magabata wanda suka umarci wato mutane cikin dalibansu da ƴan uwansu akan cewa su dinga neman shawara idan za su yanke hukunce-hukunce musamman akan abubuwa wanda suke hasima abubuwa wanda suke masu muhimmanci malam yace haddathana Hushayb an Ali ibn Zaid an Sa'id ibn al-Musayyib qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lan yahlika rajulun ba'da mashwara wannan riwaya malam ya kawo ta daga malamin sa Hushayb ibn Bashir ibn al-Qasim as-Sulami rahmatullahi alayhi wanda babban malami ne cikin malaman hadisi shi kuma daga Ali ibn Zaid ya'ni ibn Jud'an daga malam Sa'id dan Musayyab rahmatullahi alayhi qal Sa'id yace qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kaga isnadi ne mursali domin Sa'id tabi'i ne amma gashi ya daukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wannan riwayar baya ga shi wato wannan malami Ibn Abi Shayba haka kuma As-Sari ya rawaito ta cikin Kitabuz Zuhud da kuma Ibn al-Mundhir a cikin Al-Awsat duka sun rawaito haka Al-Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra duka sun rawaito ta wannan hanya zuwa ga shi Sayyid dan Musayyab yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yahlika rajulun ba'da mashwara wanda duk yake yin shawara to ba zai halaka ba zai fada cikin halaka game da hukuncin da zai yanke ba malam Sa'id dan Musayyab tabi'i ne rahmatullahi alaihi amma malamai suna karban riwayar sa mursala saboda kusancin sa da zamanin sahabbai da kasancewa ya ga sahabbai da yawa kuma galibin malaman sa sahabbai ne sannan a mafi yawan lokuta akwai malamin sa kuma sarkin sa Abu Huraira wanda shine yake ainihin yin irsali daga gare shi wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa haddathana Isa ibn Yunus an al-Awza'i an Yahya ibn Abi Kathir qala Sulaiman ibn Dawud al-Ibnihi ya bunay la taqta amran hatta tushawira murshida fa innaka idza fa'alta lam tahzan alayhi daga malam Isa ibn Yunus idan ka faɗi Isa ibn Yunus wanda zai fara zuwa cikin tunanin mutum shine Ar-Ramli Al-Fakhuri wanda ya rasu ne shekara ta 264 sai dai ba shi bane a nan wannan Isa ibn Yunus da baka ce dake sama da tawancan shine Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i dan uwan Isra'il ibn Yunus Allah ya mishi rahama daga Al-Awza'i Abdurrahman ibn Amr daga Yahya ibn Abi Kathir yace Sulaiman ibn Dawud yace da mahai da ɗansa ya bunayya ya kai ɗana la taqta amran kar ka sake ka yanke wani hukunci hatta tushawira murshidan har sai ka yi shawara da wani wanda zai nuna maka abin da ya kamata fa innaka idza fa'alta lam tahzan alayhi idan ka yi shawara da masu hankali masu ilimi masana ya kamata dattawa to ba za ka yi nadama akan wannan ba wannan ma al-Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin Sunan Kubra da kuma cikin littafin Shu'abul Iman haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin kitabuz Zuhud nashi mun ji yanzu daga wani malami wanda shi ma yake bada umarni ko yake shawartar dan sa yake masa nasiha da wasiya akan cewa ya dinga shawara قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك قال ما امر الله عز وجل نبيه بالمشوره الا لما علم فيها من الفضل ثم تلا وشاورهم في الامر wannan malami abdahak yake cewa ma amara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil mashwarati illa lima alima fiha min al fadl babu dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ya dinga shawara sai da ya zama Allah ya san cewa lalle shawara akwai alkhairi a cikin ta akwai falala thumma tala sai malamin ya karanta fadin Allah wa shawirhum fil amri wato daga fadin Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik Allah yace fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin cikin suratu Ali Imran Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tausayin da Allah yake da shi da rahamar Allah subhanahu wataala linta lahu shine ka zama mai saukin hali a cikin al'ummarka a cikin sahabbanka Allah ya ce da zaka kasance mai dacin hali mai nunkubarci da duk sai a watsi a baka waje Allah ya ce ka dinga musu rangwame fa'fu anhum ka dinga musu rangwame wastaghfir lahum ka dinga nema musu gafara a wurin Allah in sun yi laifuka ko kuskure sannan sai Allah ya ce wa shawirhum fil amr ka dinga neman shawara game da al'amari da duk zaka yanki abin da shafi sulhu yaki abin da shafi duka qararat hasima wato major decisions wadanda za a yanki suka shafi al'umma suka shafi gudanarwa suka shafi al'amuran musulmi ka dinga shawara da masu tunani da hangen nesa a cikin su malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga halastin yin ijtihadi tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah ba zai ce a bari kawai ni zan yi wahayi na faɗa abin da za a yi ba sai Allah ya bada dama a yi shawara kisa malamai suka yi tambaya me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin wannan irin shawara aka ce daga ciki akwai mai da shi ya zama ghairu mustabiddin bi ra'ayi kada ya zama mai ra'ayin kama karya ya zama dictator wanda kawai zai ce ayi a bari ayi nan ayi can duk wanda yake shugaba in ya zama bai ji shawaran mutane bai neman shawaran su to abin da za a dauke shi ne kawai shi mustabid ne wato dan mulkin kama karya ne to saboda kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dan kama karya sai Allah ya bashi umarnin cewa ya dinga neman shawara kamar da Allah yake ce mishi ma wa ma anta alaihim bi jabba da irin fadin shi lasta alaihim bi musaitir kai ba mai yin babake ra bane kai ba jabberi ne ba da ire-iren su sai aka bashi dama cewa ya dinga yin shawara haka nan kuma dan ya zama koyarwa ga sauran al'ummarsa ya zama an sunnantawa al'umma neman shawara duba ku ga saboda girman al'amarin neman shawara hatta a mas'ala wanda take ta rikici aka ce masu rigima da junan su shawara da junan su kamar miji da mata idan suna rigima suna fitina in za su rabu bai Allah yace fa in arada fisalan an taradin bainahuma wa tashawur Allah yace fala juna alayhi idan ana so a rabu in za a rabu aure to a tattauna ai written negotiation out of court negotiation kenan ko barisa wato a samu mutual understanding a fahimci juna ya zama an rabu ne bisa fahimci juna bisa kowa ya gamsu cewa eh to muna ganin rabu wannan maslaha ce ko kuma Allah alƙari tace a khafu darrani kada a rabu dutse hannun riga ko a rabu cikin batanci ga juna dan za a ci gaba da haduwa da juna a matsayin musulmai a matsayin ƴan uwa watakila akwai ƴaƴa a tsakankani da sauran sai Allah ya ce an taradin da yaddar junan su wata shawurin da kuma shawara to wannan fa a wurin rikici ba kenan, kenan kuma ga mutanen anguwa ko al'ummar wata ƙasa ko gari ko ma'abuta juna ko kuma a cikin wata tafiya ta shugabanci ko a cikin wata gwamnati ko wata kungiya, duk abin da za a yi yana da kyau a yi shawara. Kada kawai wani ya zama shi yake farlantawa mutane ra'ayinsu. Ko tafiya ce ake cikin al'umma, kar ka ce kai sai inda kake so kawai nan za a tsaya a yi sallah. Mutane suka ce a sai ka haƙura, ko kuma da an je gida abinci kawai ka fara cewa a kawo mana kaza, ta yi wani fesin cin irin wannan abincin. Ya kamata a tabake mutane, me kuke so ku ci? Jama'a, a ina za mu tsaya mu yi sallah? Ko duk mai tambaya kuna so a yi gudu ne ko a tafi a hankali? Misali, ko duk neman shawara ne. To haka a gida cikin iyalanka ba a so kai namiji ka zama cewa sai dai kawai su ga kana yin abubuwa babu shawara. Wannan ra'ayin wasu cikin sahabbai ne, mutanen Makka, kamar yadda Umar ya faɗa a cikin hadisin sa mashahuri cewa su a Makka ba sa shawara da mata, sai dai mata su ga ana yin abin da za a yi kawai. Amma da suka zo Madina sai suka ga ba wai shawara da mata ba, a matan ne ma suke faɗa abin da za a yi, mata ne ma suke shiga gaba a gidajensu sai yadda suke so ake. Haka wani cikin mutanen Makka ba zai ba matar shi labarin ko shawara game da kasuwanci ko game da ƴaƴanta yaushe za a yi musu aure ko makarantar da za a saka su, ko ya shawara da ita idan zai ƙaro mata abokiyar zama ya yi kamata ya, duk babu wannan magana. Sai dai kawai ta ga ana fenti ana shigowa da kaya. Kaga wannan duka yana cikin istibdad, ba daidai ba ne. Haka ashura, kamar yadda Ibnu Aqiyya yake faɗa a cikin tafsirin, sai ce ƙa'ida ce, ka'idatun uzma min qawa'idil islam, ka'ida ce muhimmiya daga cikin ka'idojin musulunci, wa azaimil ahkam, mababban ka'ida ce, har ya kai ga yana cewa wajibi ne ga shugaba an yantashira ahlal ilmi war ra'yi fi qadayal hukmi was siyasa, wajibi ne ga shugaba ya dinga neman shawara masu ilimi da masu hangen nesa wanda suka san jiya suka san yau a cikin abubuwan da zai dinga yankewa na hukunce-hukunce da al'amuran gudanarwa. Ya ce kai in ya ƙi yin haka fa azluhu wajib, wajibi ne a tuɓe shi daga shugabancin. Ya rasa ɗaya daga cikin siffofi muhimmai da ake buƙata a shugabanci. Idan aka samu shugaba wanda ya zama shi kowa bai iya ba sai shi kadai, baya jin shawarar kowa, to wannan a cikin magana Ibnu Aqiyya wanda malami ne na musulunci yana ganin hakan ya kai ga dalilin da zai sa a ce to an fasa shugabancin, a cire shi, a yi mishi kiranye, ko a yi mishi vote of no confidence, ko a kira ahlul hal wal aqdi su zauna su warware bai'ar da aka yi masa idan an ga haka akwai maslaha. Wannan magana ta cikin tafsirin Ibnu Aqiyya, kuma haka na Al-Qurtubi ya hikaito ta a cikin tafsirin wancan aya a tafsirinsa. Da haka jama'a, shawara abu ne mai muhimmanci, ko dai a bisa matakin ɗaiɗaiwa mutane afrat, duk abin da za ka yi musamman inda za ka zuba dukiyarka ko ka haɗa nasaba, aure kenan, ka aura ko ka aurar, ko inda za ka zauna da iyalanka ka yi rayuwa, inda kake so ka gina gida ko ka samu wurin haya ka zauna, ko makarantar da za ka sa ‘ya’yanka ko kai ka shiga, kaga duk wannan suna da implication akan abin da zai biyo baya. To yana da kyau kafin ka yanke wannan hukunce-hukuncen ka zama kana yin shawara, ya zama kana neman waɗanda suka yi abin suka san shi, wanda za su iya baka shawara. Kai kuma da aka nemi shawara a gunka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mustasharu mu'tamanu, ka'idan wanda ake neman shawara a gunsa shine an ɗauke ka ne a matsayin amintacci. Da haka dole ka bada shawaran da dukkanin ikhlasi da dukkanin misdaqiyya, ka faɗi gaskiya abin da ka sani, sannan kuma ka riƙe sirrin wannan bawan Allah da ya gaya maka. Kar kuma ka je kana cewa ai ni na ba shi shawara ya kaza, ta yi baya so kuma a san yayi. Da haka kasancewa ka musta'mal yana da alaƙa da abin da za ka faɗa ya zama abin da za ka faɗa gaskiya ne, daidai ne, iyaka fa ita kake. Sannan sirrin wannan zance shi ma ana bin ka bashi riƙe amanarsa. Ina fata mun gane wannan. Al-Imamu Ibn Hibbana a cikin Bahjatul Majalis littafinsa ya tattauna sosai akan shawara da ka'idojinta. Haka cikin Ihya Ulumuddin na Al-Ghazali, haka nan Al-Imamu mai al'adabu shar'iyya Ibn Muflih sun yi zance mai tsayi. Haka nan akwai wannan malami na nan kusa, Muhammad Ibn Ali As-Sallabi, yana da littafi musamman sunan shi kenan Ashura, yana didiki shi yafi bada muhimmanci akan ka'idar shura game da shugabanci kamar majalisar wato kasa wadda take tana zama ta shawara ta tattauna akan abubuwa da za a bin shi sa jama'a na san galibin mu muna da wani fahimta cewa kwamitin masallaci wani fitina ne ko wani wata barna ce to gaskiya kuskure ne wannan fahimta jama'a kuskure ne kwamitin masallaci najasa shura ce ga masallaci amma ya danganta ga me suke yi abin da ya faru shine wani kwamitin masallaci ko galibin kwamitocin masallatai a baya sun kasance zankama suke ko dai da jahilai ko kuma da waɗanda ba su cancanta ba ko da ba jahilai bane ma'ana ba su da irin ilimin da ake bukata ko kuma suna da ilimin amma kuma suna son zuciya to wannan bai sa a yi wa kwamitin masallaci kudin gora a ce babu wani kwamitin masallaci a ai gudanarwa ce idan mutanen wuri ko wani masallaci suka gamsu da cewa suna bukata izuwa ga wani wata majalisa wadda ta gudanar da wurin da suke rayuwa kuma suka shirya suna kwamitin masallaci ba laifi bane duk mai fada haka jama'a mu san me muke fada kan mu dinga ammamawa domin galibin mu ustadai da an ce kwamitin masallaci gari ce kamar kwamitin yan shiya ne kawai wasu batattu ne to ban san da muka samu wannan karatu Allah shi kyauta sai mu kuma inda malaki cewa wa da salamu no Idris an ash'ar an ash'abi qal إذا اختلفتم في شيء فانظروا كيف صنع عمر فيه فإنه كان لا يصنع الشيء حتى يسأل ويشاور دغا ابن إدريس يجي شي كما دغا أشعث وتو أشعث ابن السوار كان الكوفي دغا cikin malaman su Imam Muslim yana da hadisi ma a cikin al-Adab al-Mufrad na Bukhari haka da Tirmidhi da Nasa'i sun rawaito hadisin sa wani malami wanda yake ce mishi at-Tawabiti aikin shi ne yana yin akwatin gawa sai ana ci mishi at-tawabiti daga ash-sha'bi amir bin ash-sha'bi qal yace idza ikhtalaftum fi shay'in duk sanda kuke sabani akan wani abu fanduru kaifa sana'a umar fi to abincika yaya sayyidina umar dan khattab yanke hukunci akan sa fa innahu kana la yasna'u shay'a hatta yas'ala wa yushawira umar dan khattab ya kasance jiddan zurfin ilimin sa da kasancewar shi cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da akwai wani da zai zama Annabi bayana da Umar jibi kaifin hankalinsa jibi kaifin basirar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da shawararin Umar da yawa da tunanin Umar Qur'ani ya sauka ba ɗaya ba ba biyu ba ya goyi bayan tunanin Umar kaga wannan ya kai zakakurin namiji wanda zai iya cewa ya wadata daga shawarar kowa amma Umar san da yake halifanci salan siyasa sa shine duk matsala idan ta zo sai ya tara al-muhajiruna wal ansar as-sabiquna al-awwaluna sai ya tara su shi yasa a zamanin halifancin sa inda kana cikin lissafin waɗannan mutanen irin su Aliyu irin su ainihin wato Ammar da ire-iren su waɗanda suka zama na farko a musulunci waɗanda suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka na ƙarshe ilimin sa to baka barin Madina ko da sunan tafiya ne sai Umar ya baka pass Umar ya hana su fita daga garin Madina sai ya baka pass kamar a ce sai an baka visa kenan ta fita da shiga ko aje ina zaka je aikin haji ko Umara zaka je ziyara ko kasuwanci to sai Umar ya yarda zaka fita yace dan in kuka bar garin Madina ya kuke so in ya nan jagoranci mutane to kaga in ya zama mutum kamar Umar wanda yake da hankali da ilimi da wannan baiwa amma baya istibdadi da ra'ayinsa to ina kuma ga sauran mutane ina kuma ga musamman mutanen wannan zamani wanda an hada din ma ana iya a hadu a yanke hukunci daga baya ku da kanku ku gane cewa ba shi kamata ku yanke bayan ma kun hadi kenan ballan tana kuma a ce mutum ɗaya ne yace wa haddathana al-fadl ibn dukayl qala haddathana iyas ibn daghfal haddathana al-hasan qala ma tashawara al-qaum illa hudu li arshad amri daga al-fadl ibn dukayl shine abu nu'aym malamin su bukhari din nan wanda rasuwar sa shekara ta 219 daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace daga iyas ibn daghfal al-harith daghfal ala wazn ja'far qala hadathana al-hasan yani ibn abi al-hasan al-basri yace ma tashawara qaumun babu mutane da su dinga yin shawara illa hudu li arshad amri sai ya zama Allah yana shiryatar da su zuwa ga abin da yafi musu kyau za su dinga samu abu mafi kyau wannan riwayar bukhari ma fitar da ita a cikin al-adab al-mufrad haka ibn jarir a cikin tafsirin sa jami'ul bayan wa hadathana abu usama an amr ibn hamza qala akhbarani salim anna zaid ibn thabit istashara umara fi jam'il qur'ani fa aba alayhi wa qala antum qaumun talhanun wastashara usmana fa adhina la wannan riwaya daga usama abu usama shine hammad ibn usama abdarir kin ayar shika ta 201 shi kuma yace daga amr ibn hamza abu abdullah amr ibn hamza wannan jika sai na umar ne amr ibn hamza ibn abdullah ibn umar umar eh umar ibn hamza ko umar ibn hamza na'am shine umar ibn hamza dan gidan abdullah ibn umar ne jika sayyidina abdullah ibn umar ne yana da hadisi a cikin muslim mutaba'a haka na al-imam abu dawud da tirmidhi da ibn majah sun fitar da hadisin sa shi kuma yace daga salim wato baffan sa kenan salim yace anna zaid ibn thabit sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaid dan thabit istashara umar fi jam'il qur'ani fa aba alaihi ya nabi umar ya nemi shawara umar cewa umar ya bashi shawara a tattara alqur'ani a wuri guda sai umar bai yadda ba wa qala umar yace mishi antum qaumun talharuna a ku mutane ne da kuna yin lahani ba na ku mutanen madina lahajar ku tana da lahani ban yadda ba wasa shara usmana fa adina lahu yema usmanu ya nemi shawara abu usmanu sai usmanu ya bashi yarda akai haka wannan riwaya a garibiya ce akwai garaba a cikin matanta domin ya saba abin da yake sananne ma'rufi wanda yake cikin littafai sanannu a tarihi cewa kamar da bukhari ya ruwaito cewa abin da ya faru a sayyidina abubakar umar ne ya nema sayyidina abubakar da ya bada dama hada alqur'ani sayyidina abubakar yayi taraddudi daga baya kuma ya yadda sai ya aika aka kira zir dan thabit wanda dama ya daga cikin marubuta wahayi yake ce masa innaka shabun aqilun la nattahimuka kai matashi ne mai hankali ba ma tuhumanka yace wa kad kunta taktubul wahya din nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai marubucin wahayi ne fatatabbil qur'ana fajma'ahu na baka doka ka tattara alqur'ani wannan yana cikin bukhari a cikin sahih bukhari abin da ya tabbata kenan sai na bakar shi ya bada wannan umarni na farko sannan bukhari ya sake ruwaitowa cewa huzaifatu dan yaman yazo yace ma sayyidina usmana kai kokari ka riski mutane kafin su halaka ana ta rigima kan alqur'ani akan kalma ko lafazi ko farshin huruf sai usman ya kira taro da aka yi taron nan aka hada kan cewa to a sake kiran zir dan thabit a bashi shugabancin committee don da su zauna su takiyan alqur'ani a hada shi wuri guda sannan a kafe nuskokin a aika da su zuwa garuruwa a ce wannan shine qur'ani standard daga nan a cigaba da amfani da shi wannan ma yana cikin bukhari wannan shine abin da ya tabbata da haka wannan riwaya tare da ingancin isnadin ta malamai suna kallon cewa akwai garaba a cikin ta wallahu ta'ala a'lam sai mu dauko a littafi na gaba shine makarimul akhlaq ko na al-imam al-hafiz ابن ابي الدنيا رحمه الله عليه شي kuma zamu tashi daga lamba shafi na 32 a inda malai yake fada a lamba hadisi na 62 yake cewa haddathana abu ubaidillah yahya ibn muhammad ibn sakan al-bazzar qala akhbarana rayhan ibn sa'id qala akhbarana ar'ara ibn al-dirnit ibn al-birinda حدثني المثنى ابو حاتم عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيل الكرام اثراتهم وانا حديثي مالك ابن ابي الدنيا يا كربو شي تاني مالك من سمي سنا ابي ابو عبيد الله يحيى ابن محمد ابن السكن وانا ما مالك من امام البخاري امام البخاري da Abu Dawud da Nasa'i duka sirwa da Gresh malami ne sika cikin sikat shi kuma yace akhbarana Rayhan ibn Sa'id wato Abu Isma As-Sani ken limamin masallacin Abbad ibn Mansur shi kuma yace daga Ar'ara ibn al-Birinda ar'ara ibn al-birinda ibn al-nu'man wannan ibn hibana ya kaidaita da ambaton shi a cikin al-thiqat amma al-imam al-uqayli a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijal ya hakaito raunin shi daga wasu malamai haka ibn al-jawzi a cikin ad-du'afa wal-maturki haka al-imam az-zahabi a cikin mizanu al-i'tidal fi naqd ar-rijal da haka wannan malami ne mai rauni mun sha magana akan cewa ibn hibana in ya kaidaita da amincewa da wani mai riwaya kuma aka bincika babu wata kalma ko lafazi da kimi zuwa ga ya san shi kikkiawan sani musamman kuma a samu sauran malamai sun raunata shi ko sun ambaci rauni daga a game da shi wannan wannan amince ta ibn hibana malami ba sa itibari da ita Allah ya gafarta mishi shi kuma yace daga al-musanna abu hatim daga musanna abu hatim an ubaidillah ibn al-aizar al-maziri shi ma wannan daga cikin thiqat a wajen ibn hibana yake cewa daga al-qasim dan abubakar jikan dan muhammad dan abubakar jikan sayyidina abubakar daga aisha radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqilul kirama asarati ku dinga yafe ma masu daraja laifuffukan su idan mutum mai daraja ne mai kima dan yayi wani laifin da bai kai ya kawo ba to a kauda kai a mutunta shi a bashi uzuri wannan hadisi ne mashhuri kwarai da gaske cikakken lafazin shi cikakken lafazin shi tahadau tahabau wahajiru tusiru auladakum majda sannan sai ce wa aqilul kirama asarati ibnu asakir dimashqi ya ruwaito shi al-imam at-tabarani ya ruwaito shi al-baihaqi a cikin shu'abul iman ya ruwaito shi hadisi ne da malamai suke maganganu da yawa akan shi wasu malamai irin ibnu al-jawzi a cikin al-mawdu'at yace ƙarya ne al-imam ash-shaykh al-albani shi ma ya karkata zuwa ga raunata shi jiddan kuma ma kace cewa mawdu'i ne a wurare daban-daban cikin littafin sa wasu malamai kuma suka yi ta hada hanyoyin har suka ga kamar an hada hanyoyin to za su ƙara wa junan su kai idan yana da hanyoyi mabambanta amma babu kwaya daya da ta kubuta daga rauni wajen irin waɗannan masail din dama akan samu sabani tsakanin malamai game da yayin ra'ayi wani malamin sai ga an hada hadisan an hada hanyoyin suna ƙara rauni ne wani kuma ishtihadin shi kai ga zuwa cewa idan an hada su suna iya ƙara wa junan su kai da haka mas'ala ce wacce take a khilafiyya tsakanin malamai game da ingancin wannan hadisin amma abin da ke cikin shi na ma'ana ma'ana ce mai kyau kauda kai game da wani laifi da bai kai ya kawo ba da wani mutum mai mutunci yayi da duban sawabi din shi na abin alkhairi da kuma tabbatuwar cewa da gaske kyauta tana sanya kauna a tsakankanin mutane hakanan kuma abubuwa da aka ambata kwatankwacin waɗannan wallahu ta'ala a'lam وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال ابي قال مالك بن دينار مالك بن دينار yake cewa المؤمن كريم في كل حاله shi mumini mutum ne mai daraja mai kirki mai sanin ya kamata a kowane yanayi la yuhibbu an yu'dha jaru mumini baya so yaga an cutar da makwabcinsa ballantana kuma a ce shi cutar da shi kenan wala yaftakiru ahadun min aqribai ba kuma ya so yaga wani cikin wato makusantan shi ya jarabtu da rashi da talauci kuma qala thumma yabki maliku wa yaqul sannan wannan sufi maliku dan dinar ya fashe da kuka sannan ya kada cewa wa huwa wallahi yace shi mumini na rantsa muku da Allah ma zalika bayan wadannan kuma ghaniyul qalbi yana da wadatar zuci la yamliku min ad-dunya shay'a zaka ga cewa ba yi da komai a duniya in azal tahu an dini in ka nemi ka kauda shi daga addinin sa lam yazul ba zai kauce daga addinin shi duk abinda yake mumini bai bar addinin sa wa in khada'tahu fi malihi in khaba amma kana iya ka cuce shi game da kuɗi kuma ya biye maka ka cuce shi ka yaudare shi kamar fowan nai kamar wani wasa da hankali kana iya mumini wannan la yarad dunya min al-akhirati iwada shi baya ganin duniya ta zama a madadin lahira yafi girmama lahira fiye da duniya daka zaka yi cutar mumini ya barka da Allah zaka yi cutar mumini yayi kamar ma bai san ka cuce shi ba saboda ya san akwai lahira akwai Allah akwai sakamako wala yarad bukhla min al-judi hadhar kuma baya ganin rowa a matsayin wayo ne da sanin tattali cewa ai mai rowa to ya san ciwon kanshi ne baya ganin haka munkasirul qalbi shi mumini yana da zuciya mai saurin karaya mai saurin jin tausayi zuhu mumin mumini yana dauke da damuwa iri daban-daban kat tafarrada biha wannan damuwa ya kaɗaici da jinta a zuciyarsa mukta ibn yana cikin damuwa mahzunin da ɓaci rai laysa lahu fi farahi dunya nasib baya jin dadin duniya duniyar nan dadin ta bata dame shi yafi damuwa da addinin sa yafi damuwa da al'ummar sa da makomar ƴaƴansa ko iyalansa dinda za ya inganta al'amarin addini shine damuwar sa da kullun yana da damuwar mutane wani ya shiga cikin damuwa shi ma ya shiga cikin damuwa wani bai da lafiya ya shiga damuwa wani bai da abinci ya zai a saman masa wani ya mutu ya bar marayu ya zai a taimake su kullum mumini haka yake kai kawo faɗita shi akan damuwar ƴan uwansa baya zama irin wani shi kamar da ya koma gefe kawai yana cin dunya shi da tsinki wannan ba hali ne na mumini ba ko mun gane yace fa yana tahu min ha shay'un farraqahu idan ma duniyar ta taho mushi ya samu duniyar farraqahu sai ta rabawa wa in zuya anhu idan ma aka matsa hannu aka kiba shi duniya an zuya anhu kullu shay'in fiha lam yatalubu ba zai tafiya ta nema abin da Allah bai bashi ba summa qala summa yabki wa yaqul sannan wannan bawan Allah ya ci gaba da kaina cewa hadha wallahi alkaram hadha wallahi alkaram yana kuka yana cewa wannan da nake muku bayani wallahi shine karamci irin na mumi rashin damuwa da duniya da kuma damuwa da damuwar ƴan uwansa muminai da kokarin taimaka musu da abin da yake da shi na ilimin sa ko dukiyar sa ko karfin fada a jin sa ko makamantan su sannan kuma da yadda da abin da Allah ya raba ya bashi na rabon duniya ko mai karancin sa babu ikramin nafsi bi ta'atillah ce babun da ke bayani akan cewa girmama kai sanin darajar kanka shine ka bautawa Allah kai wa Allah da in kana neman mutumin da ya san darajar kanshi to ka nemi wanda yake bautar da kansa ga Allah to wannan shine san darajar kansa qala hadathani abu ja'far al-kindi akhbarana muhammad ibn bakr al-sa'di al-haytham ibn jammad an yahya ibn abi kathir qala yuqalu ma akramal ibadu anfusahum bi mithli ta'ati llahi wala ahana ibadu anfusahum bi mithli ma'siyati llah daga malam abu ja'far al-kindi shine muhammad ibnu bishr ibnu marwan al-wa'id kenan daga muhammad ibnu bakr al-sa'di daga al-haytham dan jammad al-basri wannan malamin kamar yadda zahabi ya fada a cikin mizan kazzabun ne wadda'u da aka isnadi ya mutane daga yahya dan abi kathir yace an kasance mutane suna fadan cewa babu abinda bawa zai girmama kansa babu abinda bayi za su girmama kansa a wajen Allah fiye da Allah babu kuma abinda bayi za su yi su wulakanta a wurin Allah fiye da saban Allah wa hadathani muhammad ibnu idris al-hanbali qala akhbarana abda ibnu sulaiman an ishaq ibnu isa an yazida ibnu bazi'in an zaid ibnu aslam qala khullatani man akhbaraka anna al-karama illa feehima fakadhibuhu ikramuka nafsak bi ta'ati llahi azza wa jalla wa ikramuka nafsak an ma'asi llahi azza wa jalla daga muhammad ibn idris al-hanbali shine abu hatim al-razi ke babban malamin abu hatim al-razi wanda yana da hadisi a cikin sunan ta abu dauda da nasa'i da tirmidhi shi kuma yace daga abda ibn sulaiman al-kufi shi ma babban malami ne daga ishaq ibn isa daga yazid ibn bazi' ar-ramli wanda malami ne mai rauni wannan daga zaid dan aslam yace khullatani wasu halaye guda biyu man akhbaraka anna al-karama illa fihi ma fakadhib wanda yace maka akwai wata daraja amma ba a cikin su ba a akasin su to kace ƙarya yake sune ikramuka nafsak bi ta'ati llah girmama kanka ta hanyar biyayya Allah azza wa jalla wa ikramuka nafsak amma asillahi azza wa jalla da girmama kanka ta hanyar gujewa saban Allah, yace waɗannan sune asalin girmama kai, sanin darajar kai, sanin mutuncin kai. Wanda kuma duk yace zaka san mutuncin kanka amma ba tare da waɗannan ba, yace ka ci gaya yake. Wa hadathani Muhammad ibn Husayn qala hadathani al-Umari qala akhbarana Hafs ibn Sulaiman al-Muqri qala qala rajulun li Hatim al-Ta'i Hatim al-Ta'i kayfa tajidu al-bukhla min qalbika qala inni la ajidu minhu ma yajidu al-misiku walakinni ahmilu nafsi ala khitat al-kiram. Wannan riwaya kuma daga Muhammad ibn al-Husayn, yace daga al-Umari, wato wannan al-Umari shine mai raunin nan, wato Abdullahi ibn Umar al-Umari, ya daga cikin abu'afa sanannu da rauni a cikin su. Yace daga Hafs ibn Sulaiman al-Muqri, Hafs ibn Sulaiman ibn al-Mughira al-Bazzaz rabibu Asim ko ibn Abi al-Najud, Hafs dai wannan namu mai riwaya na kira'a, wanda shine a'lamun nasi bi kira'ati zawji ummihi Hafs Asim, to shike wannan riwaya. Yace qala rajulun, wani mutum yace li Hatim Ta'i, akwai al-Hatim Ta'i, Hatim ibn Abdullah shugaban Tsaiku, kabila ce cikin Larabawa a jahiliya. Wannan bawan Allah yana daga cikin mutanen kirki masu nagarta da jarinta, kuma mawaki ne kuma wanda ya shahara, ana buga misali da shi a wurin kyauta da sakin hannu, amma bai riski musulunci ba. Ya rasu kafin a fara musulunci da shekara kafin hijira da shekara 46. Don ka cire shekarun musulunci na 13 farko, sai ka ce kafin a fara musulunci kenan da shekara 33 ko yarsu, daka bai riski musulunci ba. Amma labaran shi sanannu ne. Akwai dan shi shahararren sahabi shine mai sunan shi mai cross din nan, Adi ibn Hatim, wanda ya dogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cross, shi ya shiga kristanci kamar da yake cikin sayyid muslim, to dan sani akan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama wannan bawan Allah, sabai ma duk ana girmama shi saboda daraja wannan mai shi a jahiliya. To shine wani mutum ya tambaye shi, yace yaya kake ji a zuciyarka, kai baka jin wani rabo na rowa? Domin rabo na rowa tabi'a ce ga dan adam, wa udatul anfusu shaw, inda kaga dan adam rowa ita ce asalin shi, rowa shine default ga dan adam. Ko mun gani, kalla kaga yaro, kaga zaka gane asalin yaro daga baya ne Allah ya tabbike shi ki koyan kyauta, amma asali yaro marowaci, kana ji mishi ba zai ce naki, kana karba zai samu kuka ko, to rowa ita ce asali. Amma shi Hatim Ta'i ya zama mai kyauta kyauta ta wuce misali. Wata rana ya gaji da ba mutane kyauta, bai so a gane shi yake, sai ya canza kama, ya rufe fuskar shi, ya sa lakama, wato kamar irin shigan ninja haka, kuma kamar su kamar mace ta sa niqabi, ya dinga bi anguwa anguwa, ƙauye ƙauye, yana raba musu raƙuma da kayan abinci, ya karaɗe gaba ɗaya yankin ƙabilarsa da kyauta cikin wani dare mai farin wata, amma ba wanda ya gane shi. Da gari ya waye, sai aka dinga labari ana cewa wani mutum ya zo garin nan jiya, ya fi Hatim Ta'i kyauta, kuma shi din ne. Daga nan sai makarin magana, sai a dinga cewa akrama min Hatim, wane kyauta kamar Hatim Ta'i, misali kenan za ce, ko kuma fiye da Hatim Ta'i ko? Da haka a jahiliya ba a san wani mutum mai karamcinsa ba, ba a sani ba a jahiliya. To shi ne sai ake tambayarsa, wai kai ka rabu da gaba ɗaya rowa kace, ya kai cewa kaifa tajidul bukhla min qalbika, rowa bata bujurowa ga zuciyarka. Kala sai ya ce, inni la ajidu minhu ma yajidul misib, ni ma ina jin a zuciyata irin abinda mai son rike kayan shi yake. Wa jama'a fa au a dinnan da mutane suke, a ce ka bayar farko abin da ka fara jika, ni an dame ni fa wallahi, ko da fa haƙƙi ne na wajibi a gidanka ko babarka ko ƴaƴanka, zaka ji cewa kai sun matsa min fa, duk ba muna jin haka ba, duk muna jin haka ba, sai kuma na masallaci, masallaci da sun da mutane da neman sadaka, yanzu ne sallah nan wajen wallahi, ba su da aiki banda neman sadaka, ka rasa me suke yi da kuɗaɗen nan, ba da ma a gani mamun ya canza roba roba, sai ka gani ko tara musu kuɗi ko dai ga suna shiga suna sa riguna irin namu, balantana ce yana hawa mota, ya shiga magana. to irin wannan rowar da mutane suke ji yace ni ma fa ina ji sai yace sai dai lakinni ahmilu nafsi ala khitatil kirami sai dai ina tarsasawa zuciyata ta bi tafarkin masu kyauta to haka yake wa zuciya sai ka tarsasa mata sai kai kokari ka ba shaydan kunya ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bis-su'i wal fahsha kidan bidin ga ga maka cewa kar ka bayar kai zaka zama wawa ne kai ba ka ganin kowa bai bayar ba kudin ka za su kare zaka shiga cikin talauci muna manta abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana alƙawari cewa Allah yana sauko da wasu mala'iku kullun su zo duniya aikin su kawai shine addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati munfiqan talafa wanda ke barwa Allah ka kara mishi wanda yake rikewa Allah kan matse albarkar dukiya kuma kallon ka gani da kyau ka bincika duk wani babban mai attajiri zaka tarar daga cikin abin da ke kaga dukiyarsa shine akwai sakin hannu ga mutane wanda ko bai wannan sakin hannun yana iya tara kuɗin amma ba zaka ji sun yi albarka ba ina ma'ana albarka sai ya gama ma yayin shi ba a san shi a matsayin mai kuɗi ba mutane sun ki yadda arziki yake da shi daga ana musun arzikin shi dan wannan mai shi kai yayi shi ka fitina yi a ce ko ya ki yadda kai mai kuɗi ne ga kada kuɗi tar a maraka amma mutane ba sa ma kallon mai kuɗi zaka ba mai zuwa gurinka menene wa mahama menene yake cewa man yakku za fadli fa yabkhal bi fadli ala qaumihi fistagna anhu wa yuzmani sai mutane su hakura da abin hannunka ba sa so ba mai zuwa bara gidanka ba mai zuwa neman sadaka ko kyauta ba mai zuwa cin abinci a gidanka ko sai ka yanka saniya ma ranar sallah ko ya ki an sannan babu albarka kenan ko kuma lokaci guda kudin su lalace ko kuma mutun ya mutu ya bar su a yi ta saban Allah da su kuma ya samu zunubi ya daga cikin suwar na rashin albarkar su wani wanda ke kasa da kai sai ya fika moriyar kudin sa da haka jama'a mu yi kokari mu saba wa zakatun mu da in an ce a bayar ka bayar kafin a ce a bayar dauka ka bayar idan ma almajiri ne yazo zaka ci zaka sha mai na 1000 yace wahidu to sha na 8 ka bashi jaka guda ka fasa shan na 1000 ka bashi 200 ka gani gobe zaka samu zaka cika tankin ka mu yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada jama'a mu aikata za mu gani duk wanda ya gwada wannan zai ka cewa gaskiya ne malin ya ci gaba da cewa wa haddathani muhammad ibnu abi raja'in al-qurashi qala rajul li abi at-tahiya yace wato daga muhammad ibnu abi raja'a al-qurashi wani alƙali ne wannan rasuwarsa shekara ta 291 bayan hijira wani mutum ya ce wa abul at-tahiya mawaƙin nan اسماعيل ابن القاسم الغنوي كو مواكي daga cikin mawakan Dawlad bin al-Abbas ya rusu shekara ta 213 yace wasa alahu hajatan ya roke shi wani abu sai yace masa innal kirama innal makarima mawsula bil makari su ayyukan karamci to suna tafane tare da sai ka dage faman arada makrumatan sabara ala makruhi wanda yake so yayi aikin kirki to sai ya hakuri da damuwar da yake ji na rabuwa da kudin sa saboda dan adam na son kudi fa ajabahu zaka wa qad hajata shi ne baran ne yake fada wannan cewa to dan kai dade ko ba a ce mu ma kiran kai dade ba ko algatu mallan zai ce mishi kenan to kuma ne me zai ce mishi ce sa san kyauta akwai wahala zuciya ba ta so amma ba duk wanda yake so halin kirki sai ya daure sai magana ta burge abul atahiya sai ya dauka ya bayar da kan zaka je roko ya zama ka iya magana kenan ko ka sa abin da zaka fada ka ja ra'ayin wanda zai baka wa da sana Khalid ibn Mirdas as-Sarraj qala da sana Abu Aqil an Hafs ibn Usman qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wannan isnadin shi ma akwai rauni a cikin saboda Khalid ibn Mirdas yana daga cikin mutane da suke masu rauni ko kuma ba a san su ba ya tike dai izuwa ga sayyidina Umar dan Khattab yana cewa ta'allamu min ash-shi'ri ma yakunu lakum hukman wa yadullukum ala makarimil akhlaq ku dinga koyan waka wanda za ta nuna muku wato yadda ake fahimta al'amura sannan kuma ta taimaka muku wajen sanin halaye na gari abinda aka ambata a cikin waka na hikima yi kokari ka riske shi kenan aya wannan sai mu dauko littafi na gaba shine al-muntaka min makarimil akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudi tsara'ikiha na al-Imam Abu Bakr al-Qara'iti wanda al-Hafiz Abu Fahir al-Silafi ya rereye shi. Na'am. Wannan shi ne. Hafsu ne. Hafsu ne Rabi'u bin Nafi. Dun bincika ne. La artani hada. Hafsu mai sunan shi ba Hafsu ba. Hafsu shine mai kira'a ko? To wannan mai riwaya Asim ibn Abu Najud mijin uwar Hafsu ne. Mijin uwar Hafsu ne. Wannan ana ala yaqinin min hada. Dasu shakkin alai. Akwai wanda yake da wani zabi kusa da shi ko da abin nan ne tahribu tahrib ko alkashi ya duba mana. A duba mana kafin mu tashi ko a duba a Google. Ustaz Google. Amma Nura ya samu shakka tunda kusan dan harkar qira'atin shi amma wannan ni la ashku fihi qabla an yatakallama akhi hadha. Ala ayi halin a duba da ma tabbatar. To za mu tashi daga lambar shafi na 40 a lambar hadisi riwaya ta 53 ko inda yake cewa haddathana Ahmad ibn Yahya ibn Malik al-Susi qala akhbarana Abdul Mun'im ibn Idris wannan maturki da Abdul Mun'im ibn Idris qala haddathani abi an al-Bakhtari ibn Hilal qala Bakhtari ibn Hilal yake cewa دخل أسماء بن خارجة بل أسماء دن خارجة دن حسن الفزاري ونمال من جكين تابعي لذلك سكين دبقى فرقود تابعي متمن كوفة ونبقى متنى جكين على الأمسة ياشبو على عبد الملك بن مروان ياشبو فادا سريك مسلمي عبد الملك دن مروان دن حكم رحمة الله عليه أبو الوليد إيرك سكين وظماء خلفاء المسلمين babban sarki ne da kuma duhat wato sarakuna wanda suka iya makarkashiyar siyasa ba sai wata kalma mafi kyau da zan fada ba wanda kina fada haka akan sayyidina muawiya wani ya ji takeici har ya ce wai wannan kalma ce irin ta makiya muawiya ni ba maki muawiya bane alhamdulillah amma dai lafazin dahiya to ma'anar shi kawai ke duhat wanda suka iya makarkashiya suka san sirrori ne da ake gudanar da sarkakken siyasa kuma malamin fiqhu ne malamin ilimi ba sarki ne haka zero ba amma kuma ya kasance jabbar wa kana jabbaran ala adai bai da sauki akan abokan hamayyarsa shi ya kashe su Mus'ab da su da dan uwansa abin nan Abdullahi dan Zubair da Mus'ab dan Zubair da Abdullahi dan Zubair Allah ya gafarta musu da ya shiga fadan wannan sarki fa qala lahu ya rasu a shekara 86 bayan hijira shi Abdul Malik dan Marwan yayi mulki kamar na shekara 21 bayan mutuwan babansa wato Marwan dan Hakam wanda ya rasu ne a shekara ta 65 bayan hijira shi kuma ya karba daga 65 75 86 haka shekara 20 da yake yace fa qala lahu Abdul Malik sai sarki Abdul Malik dan Marwan yake ce mishi kad balagani anka khisalun karima sharifa naji labarin kana da halaye masu kyau na sanin ya kamata da daraja fa akhbirni anha ka gaya mini ya halayen naka suke qala ya amiral mu'minin hiya min ghairi ahsan isharan kai dade dare zaka bari wani ya baka labarin da sai yafi bana so na bada labarin kaina qala inni uhibbu an asma'aha minka yace a ni dai ina so in ji daga bakinka fa akhbirni biha zaka dai ka bani labari qala yace ya amiral mu'minin turan kai dade abin da yake faruwa shine ma atani rajulun qattu fi hadatin saghurat am kabarat wani bai taba zuwa min da wata bukata babba ko karama ba fa qadaituha nabi ya masa bukatar sa illa ra'aitu anna qada'aha laysa yu'awwidu man bazala wajhahu ilayya sai na ga cewa wannan biyan bukatar da ne masa bai tsaya makwafin abin da yayi min na zuwa wuri na yayi ma ba sai naga cewa zuwan da yayi ne ma a wuri na yafi kyautata mini shi fiye da kyautata mishi da nayi ban biya shi abin da yayi min ba abinda na bashi bai kai tukuicin abinda yayi min na zakan alheri a wuri na yazo wuri na nema ba wala jalasa ilayya rajulun qattu illa ra'aytu lahu al-fadla alayya hatta yaquma min indi kuma duk wanda yazo na inda nake sai naga cewa to wannan yafi ni falala da yazo waje na bazan daina ganin falalarsa ba sai ya bar inda yake zaure wala jalastu ma'a qaumin illa aqattu fabasattu rijli i'zaman lahu yace kuma in na zauna a cikin wasu mutane ban taba miƙe kafata haka miƙe irin alaman zama na takama ba yace saboda girmama su mutanen qala lahu abdul malik hukka laka an takuna sharifan sayyida lalle ka cancanci ka zama sharifi kuma sayyidi saboda kana da mutunci kuma ka san ya kamata قال حدثنا ابو محمد العباس بن عبد الله الترقفي wannan yana da tarjuma a cikin littafin al-khatib al-bagdadi tarihu madinat dimashq yana daga cikin mutaakhirai da suka rusu daga baya-baya ya rusu ga 267 khatib ya mai tarjuma mai kyau da yake cewa kana sikatan salihan abidan shi kuma yace daga abu yazida al-fayd ibn ishaq ar-raqi wannan abin nan ne yaran gidan Fudail dan Iyad ne yaro shi ka ta 267 shi maka man wancan daga Fudail dan Iyad yake cewa tara annaka idza qadita hajatahu annaka qad sana'ata ilayhi ma'rufan wai mutun ya zo gunka ya nemi wata bukata kana ganin idan ka biya masa kamar kai ne kake ta mishi huwal ladhi sana'a ilayka ma'rufan hina khassaka biha yace wallahi mutumin da ya zo gunka neman wani abu shine ya maka alheri da yazo ya kebance ka da samun wannan falalan dole ne ya ce maka ga wani aikin alkhairi kai to shine yake ya nuna maka kauna fiye da kai wanda ka nuna mishi dan kai wa da sana Abdullahi ibn Muhammad ibn Ayyuba al-Makhrami Abu Muhammad kenan qala da sana Rawh ibn Ubada ibn al-Ala qala akhbarana ibn Jurayj an Amr bin Dinar qala Umar ibn al-Khattab Amr bin Dinar yake cewa Umar dan Khattab yana cewa idza ataitum fa agnu idan za ku bada abu ku bayar har sai an wadata wannan magana mashhuriya ce daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda duk da ke wannan isnadin akwai inkitsari domin Amr dan Dinar Umar ya rasu ma ba a haife shi da haka akwai inkitsari amma hadisi ne tabbatacce ma'ana asali tabbatacce daga Umar sai ya kiyaroto shi a cikin sunan kubra Abu Ubaida al-Qasim ibn Sallam a cikin kitabul amwal haka nan abin nan ibn abi shayba a cikin musannaf dinsa shi ma ya ruwaito da wasu malamai daban-daban an tambayi ainihin wato al-Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda Ishaq ibn Mansur al-Marwazi ya kawo a cikin masail dinsa an ce me Umar yake nufi da cewa idan kun zo bayar da abu ku wadatar yace yana nufin ku ba mutane abin da zai ishe su yace ana kwatanta a lokacin da kaman dirhami 50 wato idan zaka ba mutum kyauta ko sadaka ko zakka to ka bashi abin da zai ishe shi Shafi'iyya sun yi hujja da wannan asarin akan cewa idan za ba mutum zakka akalla a bashi abin da sai ya shekara yana bukata shi shine mafi karanci suka ce in za a bashi abin da zai ishe shi rayuwa ma to a bashi ma'ana a kwatanta cewa yanzu mutumin nan shekarar shi 40 a duniya kuma ana sa ran zai iya rayuwa wasu shekaru 30 nan gaba ko to a kirga buhu nawa zai ci a gidan shi na shekara 30 sai ya diba ba shi shine zakkar shi malikiya suka ce a kada ya wuce na shekara saboda zakka ana ba da ita ne shekara shekara don an ba mutum bana bada ma a iya ba shi almuhimu dai wannan hadisi asali ne game da ka'ida wajen kyauta ko wajen ba da zakka ga talakawa kar a dinga irin abin da Allah ya hana wala taymamul khabisa minhu tunfiquna wala sun bi akhiri sai ga almajiri ya bara sai a kankare kanzo diploma ɗaya waya saka mu shakon ko wani dan dago wanda agwagi ya kamata a ba kawai sai a mika mai a shi ma mara za a kaba ka mishi yadda aka ba mutanen gidan ko ne sai da aka daure a leda aka saka a kula suka zo suna dauka suna kwalisa shi ma sai a ce zo ka dauka wannan shi ne za a samu lada jama'a daka in zaka ba mutum riga haka gaba shi wanda zaka iya sakawa kai ma ya zama shi ma ya fito cikin mutunci shi da wadatar shi in zaka ce maki mutum zai ya kawo maka bukata zai wuce shi aure ka dauki 5000 ka bashi me da 5000 sai ka ce aje a lissafa wani ya aje a lissafa da gado da katifa da kujeru da injin injin wanki din nan yanzu ko Malam Musa Sabi ya zuga mata yanzu duk sai sun san injin wanki za su yi aure. Da injin wanki, da injin barkade, ga su nan injina iri daban-daban da cokula da wukaki kamar za a yi tiyata. Duk a lissafa nawa ne? Miliyan 1,500 suka ce to gata. Ko kuma ba na account zama ka transfer tunda ka bi karfin abu. Amma ka tace mishi wallahi duk kudaden ne suna an saka su a cikin kasuwanci, wasu na gona, wasu an tafi za a siyo su kaya a Dubai, ka san an rike mana kaya a WAF kaza kaza, yanzu ma muna rigima da gwamnati a kwangiloli na ba a biya ba, kuma duk da haka ba yana nan da kudade char miliyoyi a cikin account din su. Amma ba zai dauka miliyan 1 ko 500,000 ko 800,000 ya bawa wani kanin shi ne ba, ko limamin masallacinsu ga aishi ta isa aure. An sa rana, an daga, an sa rana, an daga saboda babu abin da za a yi hidima. Mutane ko sun ce dole sai da hidima. Ana samun yin haka jama'a ba aure yanzu ba, a sa rana a daga, a sa rana a daga saboda uban bayi da komai. Mijin ya kawo sadaki 60,000, me za a yi da 60,000? Ko katifa ba zai siya ba. To sai a yi ta wahala, kuma ga masu kuɗi suna kallo sun yi gum. To ya ku masu wadata da masu kuɗi, ku sani cewa kuɗi da Allah ya ba ku da wadata, Allah ya ba ku ne don ku raba wa al'ummarsa. Wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu mustakhlifina fihi. Ja'alakum mustakhlifina fihi. Abinda Allah ya sanya ku masu wato wakilai ne ku akan dukiyar Allah. Duk da Allah ce dukiyar. Amma kun zo kun rike, kun tare, kun saka a hanyoyi masu wahala. Sannan kuma dan abinda mutane ma suke saye da sayarwa duk kun kara musu farashi. Wani yin zalunci ne wannan jama'a. Shi yasa dukiya kamar da muka ambata take da karancin albarka a wannan zamanin. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wannan, za a wayi gari mutane sun yi dukiya da yawa amma ba ta da albarka. Yanzu duba ka gari jama'a. Kowa ya kwatanta da kanshi. Shekaru 20 baya baka kai haka yadda kake nan arziki ba. Amma kuma shekaru 20 baya ka fi wadata a zuciyarka. Baka da ko keke hala. Amma kuma baka jin irin kuncin da kake ji yanzu da wahalar da kake sha, baka tazammuri kullun korafi irin da kake yanzu. Ai muna shan wahala, ai muna cikin yunwa, kuma kai faki dan wata zugaigiyar mota, kayan jikin gan Allah fa ya fi 350. Wani takalmin shi kare sai a ba mutum jari ya zo daga kauye ya fara sai da karas, ya cika teburin shi da karas yana sayarwa da kudin takalmin wani kauye wallahi. Balantana kuma wannan abar hankali. Kowa ya duba ya gani, amma kuma kullum zuciyar tana ta fama da talauci, ba talakawan ba, ba masu kuɗi ba, ba manyan ba, ba yaran ba. Me yasa? Saboda mutane ba sa iya taimakon bayin Allah. Jama'a ku duba ku gani irin abin da muke fama da shi. Wani zai zo ya tsaya a bakin masallaci, muna ganin shi gashi cikin yunwa da wahala ba. Wani ga rauni a jikin shi, a hannun shi muna gani. Da barayi ne za su karɓo masallacin su ce kowa ya zuba abin da ke hannun shi. In ba haka ba harbi, wallahi sai a hada miliyan 5 a masallacin talakawa irin namu. Amma in sallar juma'a misali a ce tsautsayi ya sa wani barawo ya zo da bindiga kawai ce kowa ya zuba abin da yake da shi. In ba haka ba mutuwa, yanayi yana caji mu, wallahi sai a hada miliyan 5. Amma ga wani bawan Allah zai zo da buƙatar 70,000 sai a bashi 700. Fatantar nawa kenan jama'a? 1% kenan. In ma ya samu ko? 1% da haka zai ta. Kafin adadin shi ma ya mutu saboda ya'atu zai kashe shi wallahi. Kuma duk wannan duke ba jama'a da muke tarawa ba mutuwa za mu yi wata ba. In ma ka mutu ka banta ko tabakka ko ka banta. Jama'a ya kamata mu shiga tete mu gaskiya mu gyara wannan abubuwan da muke ba daidai ba ne. Bari mu saurara a nan saboda kullum lokaci. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.